This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet akan voahausa.com. Masu haure, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na ranar 21 ga watan Yunin shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da
Jama'a ne kuma ga kanan labarai. Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia ta kashe wani jami'i da raunana biyu a wani hari da ta kai. Wakilin kungiyar tallafa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a Burundi yace harin da aka kai makaranta da ya raunana wani matashi bai kamata a ce ya faru ba. A can kasar Afghanistan kuma bom da aka koya a gefen hanya ya kashe farafula 19.
To sai mu ci Allah ya kyauta. To inda ake bukukuwan tunawa da irin gudunmawar da iyaye maza ke bayarwa ga iyalansu, ko yaya ƴaƴa ke kallon rawar da iyaye maza ke takawa?
Ina jin dadi da wannan rana, ina jin dadin babana da shigar da ni makaranta da karatu da Islamiya.
To a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wata kungiya ce ta taimakawa marayu albarkacin watan Ramadana. Sannan muna tafi da shirin bishara tare da Grace Alher Abdu, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kungiyar ƴan yakin sa kan Somalia ta Al-Shabab ta kai hari gini ko kuma sansanin hukumar leƙen asirin ƙasa a Mogadishu, babban birnin ƙasar, ta kashe wani jami'i da kuma raunana wasu biyu. An fara kai su mama a kan sansanin hukumar leƙen asirin a yau Lahadi ta hanyar ƙaddamar da harin ƙunar baƙin wake na mota. Hukumar da ake cewa NISA a takaice ta faɗa a wata sanarwa cewa sojoji sun samu nasarar daƙile Sumaman, kuma babu wani gini ko kuma sansaninta da aka kutsa. To amma rahotannin kafofin yaɗa labaru sun ce maharan sun samu damar kutsawa harabar ginin bayan an yi mummunar ba ta kashe. Jami'ai sun ce an kashe aƙalla ƴan yaƙin sa kai guda uku. Hukumomi sun faɗawa muryar Amurka cewa harin ƙunar baƙin waken bai afka inda aka yi niyyar kaiwa ba, to amma ya afka kofar wani gini da ke kusa da sansanin. Jiya Asabar ma aƙalla jami'an 'yan sandan Somalia guda 15 aka kashe a wani sumame da aka kai wani wurin bincike a Abgoye, kimanin kilomita 30 kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Wakilin kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice a ƙasar Burundi, Johannes Wedenick, mai barin gado, ya ce harin da aka kai wata makaranta a Bujumbura, babban birnin Burundi, a makon jiya, bala'i ne da bai kamata a ce ya faru ba. Jiya Asabar, Johannes Wedenick ya faɗawa muryar Amurka cewa harin gwamnatin da aka kai makarantar Day of the African Child da ya raunana wani matashi ɗan shekara 15 da haihuwa, hari ne da aka kai a kan wurin da ya kamata kodayaushe yana zaman inda ake kare lafiyar yara. Kungiyar UNICEF ta ce bai kamata rikicin siyasar Burundi ya hana a kare yara waɗanda aka wato yara ba waɗanda au aka kashe ko kuma aka kama, kuma waɗanda su ne suke ci gaba da fuskantar barazana. Haka kuma a jiya Asabar, wasu kafofin tsaro sun ce an raunana jami'an 'yan sanda 11 a hare-haren da aka kai akan ofisoshin 'yan sanda a cikin dare. Wani jami'in 'yan sanda ya ɗora laifin hare-haren akan masu zanga-zanga nuna rashin amincewa bege ko kuma niyyar shugaba Pierre Nkurunziza na neman yin wa'adin mulki a karo na uku. Wata ƙungiya da ke hankoran kare haƙƙin bil'adama mai suna Aprode ta ce an kashe aƙalla mutane 70 tun watan Afrilu a sakamakon zanga-zanga nuna rashin amincewa yunkurin shugaban ƙasar na tsayawa takara a karo na uku. Yau Lahadi, jami'an ƙasar Afghanistan suka tabbatar cewa wani bom da aka ɓoye a gefen hanya a lardin Helmand ya kashe akalla farar hula 19 ciki har da yara 9. An ba da rahoton cewa waɗanda harin ya ratsa da su suna arcewa fafatawar da ake tsakanin jami'an tsaron Afghanistan da mayakan kungiyar Taliban a gundumar Marja da ke kusa lokacin da motar su ta taka nakiyar da aka koye a ƙarƙashin ƙasa. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ba da labarin cewa yaran da aka kashe ba su kai shekaru 5-5 da haihuwa ba. Arewacin Afghanistan kuma jami'ai sun ce 'yan tawaye 'yan Taliban sun mame wata muhimmiyar gunduma a jiya Asabar. Hukumomi sun ce mame gundumar Chandara da 'yan tawaye suka yi ya ba su nasarar mame babban birnin lardin Kunduz. Yau Lahadi jami'an yankin suka ce jami'an tsaro da 'yan Taliban suna mummunar fafatawa 'yan kilomitoci kalilan daga ofishin gwamnan lardin. Wani mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya yi ikirarin cewa mayakan Taliban sun kashe 'yan sanda da sojojin Afghanistan 24 kafin suka mamaye Chandara. Haka kuma ya ce 'yan Taliban ɗin sun kuma kama jami'an tsaron Afghanistan 25. To amma jami'an tsaron ƙasar sun mutunta ikirarin Taliban, suna masu faɗin cewa jami'an tsaron da aka kashe ba su wuce 12 ba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi rana ce da ake karramawa da jinjinawa iyaye maza a nan Amurka da ake cewa Father's Day da Turanci. Rana ce da ake bikin tunawa da irin gudunmawa da iyaye maza ke bayarwa musamman ga rayuwar 'ya'yansu. Galibi iyale kan yi bikin wannan rana ta hanyar kai uba liyafa cin abincin dare da kuma yi masa kyauta. Masana tattalin arzikin Amurka sun ce Amerika kan kashe fiye da dala miliyan 100,000 duk shekara wajen sayawa iyaye maza wani abu a wannan rana ta Father's Day. A ranar 5 ga watan Yulin 1908, kimanin shekaru 107 da suka shige aka faro wannan al'ada lokacin da wani coci a jihar West Virginia ta yi zama na musamman domin tunawa da wasu maza 332 da suka mutu a sakamakon wani hadari a wajen haƙar ma'adinai da ya faru a watan Yulin 1907. Daga nan kuma sai wata mace wadda ke zaune a Spokane, jihar Washington, wadda mahaifinta ne ya rene ta, ta ƙudura aniyar ganin su ma iyaye maza ana karrama su da jinjina musu kamar yadda ake wa iyaye mata. A cikin shekarun 1920 da 1930 an yi ƙoƙarin haɗa ranakun biyu na karrama iyaye mata da kuma iyaye maza a riƙa yi a rana ɗaya. To amma da aka fara yaƙin duniya na biyu sai wannan manufa ta canja, aka buƙaci jama'a da su yi amfani da ranar domin karrama iyaye maza wajen kuma karrama sojojin da suka sadaukar da ransu. A 1972 tsohon shugaban Amurka a wancan lokacin Richard Nixon ya ayyana ranar a zaman ranar hutu.
To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wata kila kuka ji, 21 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da aka keɓe domin tunawa da irin gudunmawar da iyaye maza ke baiwa iyalansu. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ke Yola ya jiyo mana ra'ayoyin wasu iyaye da ma'ya'yansu game da wannan rana.
To yanzu a da yake yau ake bikin ranar iyaye, wato Father's Day, na zagarin jiye ra'ayin jama'a. Yalla bai ya suna?
Ni suna na David Malomo. To ba sai an fada ranar da za a diga bikin abu kafin a ce za a kula da yali ba. To a Afrika kam kullum ana kula da yali, amma yana da kyau da aka kawo, aka kirkiro wannan abu nan din na observing Father's Day.
Sunan Comrade Barnabas Manya, mazama nan garin Jimeta.
Mutum ka shirya wa yaranka wannan rana na
wannan ranar shirye-shirye da aka yi ma yaran za a damu saye-saye da kuma fidda su don zagaya su duba gari musamman kuma a gaya musu su don hakuri game da yadda abubuwa suka yi yanzu haka duniya.
To suna na Alhaji Umar Dan Kano.
To ya wannan biki na yau me ka tanada wa yayanka tunda yau ne ku ne ranar ku ne iyaye?
Wannan biki ni a ra'ayina kowane uba da yake da sanin ya kamata kowace rana ranar shi ta kula da iyalin shi saboda haƙƙi ne da ya rataya a kan shi. Ko da yake Turawa sun yi hikima da suka ware irin wannan abun don a tuna ma uwayen da suke da sakaci ta wannan gefe, saboda wa yaran da Allah ya bamu kyauta ce wanda kowane dan adam yana bukata a ce ga yana ana baba. So yau ranan nan da aka ware gaskiya tana da muhimmanci saboda zaka zo gwargwadon karfinka a abin da ya kamata ka faranta masa rai zaka yi da su. In kanana ne su zaka dauke su ka zaga da su wajen shakatawa kamar wajen wasannin yara ko su zu ka kai su dai saboda su tabbatar lalle yau ne ka ba ranan nan muhimmanci.
Sunana Muhammad Ismail. Gaskiya ake hakika wannan rana rana ce mai muhimmanci a wurin iyaye saboda ba wani abu ba, tana nuna mutane musamman iyaye akan cewa suna da wasu haƙoƙi a kansu dangane da ƴaƴansu. Saboda haka ko da yake kullun uba yana da musamman uba wanda ya san haƙin ƴaƴansa, ya san kuma darajar ƴaƴansa, ya san cewa akwai nauyi a kansa. Maganan kaman ciyarwa, wurin zama, da kuma abinci, da kuma maganan lafiya, kiwon lafiya, da ilmantarwa, wannan mutum duk mutumin da yake da iyali ya san cewa musamman ƴaƴa ƙanana dole ne ya yi.
Kamar dai iyaye, hakan na ta bakunan yara dangane da wannan rana na mahaifa. Ya suna?
Sunana Usman Lawan.
Kana makaranta?
Ina makaranta.
A ina kake karatu?
Al-Kalamin College of Islamic Theology.
To ya kake ji dangane da wannan rana?
Ina jin daɗi da wannan rana, ina jin daɗin babana da ya shigar da ni makaranta da karatu da Islamiya.
Ya kake so babanka ya maka?
Ya biya min school fees na makaranta na da sauran. Siyan kayan sawa.
To kai ko ya sunanka?
Sunana Abdulaziz Ibrahim.
Lalle ko kusan ta Qur'ana kake? Abdulaziz Ibrahim, kana makaranta?
Ina makaranta.
To a ina kake makaranta kai kuma?
Darul Ulum Islamic Academy Yola.
Me zaka ce dangane da wannan rana?
Lalle ina godiya da Allah ya kawo mu wannan rana. Ko ina jin daɗin babana ya shigar da ni makarantar allo da na boko.
Me kake so babanka ya saya maka?
Sai amin kaya, abinci da sauransu.
Fata dai shine Allah sa iyaye suke sauke nauyin da ke wuyansu na ƴaƴansu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuma da layayin da ake bukukuwan na tunawa da iyaye maza a duk faɗin duniya, a jamhuriyar Nijar wata ƙungiya ce ta gudanar da wani shirin tallafawa marayu daga Maradi. Ga rahoton da Sha'ibu Mani ya aiko mana.
Masu iya magana kance na Allah ba su ƙarewa. Albarkatun azumin watan Ramadan, kungiyar taimakon marayu da ke nan birnin Maradi ta kaddamar da biki na rarraba abinci zuwa kuɗaɗe domin taimakawa iyalan da suka rasa uwayensu kuma dake cikin wani hali. Malam Salisu Sha'ibu shine shugaban wannan kungiya ta taimakon marayu.
Bana da yake al'amura sun kai matuka ba mu samu yadda muke so ba kamar duk wasu shekara, haka Allah ya gara ma ya tsara.
Wace matsala ce kenan?
Matsalar da muka samu a agajin da muke samu kullun hannun jama'a bana ya ɗan yi rauni kwarai. To amma insha Allah ta'ala zai haka abin da ya samu ta mu ɗan mika masu kan abin da ya shahi masara haji da kuma wanda Allah ya kaddara samu ɗan kuɗaɗen shiga azumi insha Allah ta'ala za mu ba su.
Ustaz, wani irin tsari ne kuka yi don kowa samu?
Tsarin da muka yi ta fara rage muru muka yi bana ainihin abin da muke ba su ba dangane da wajen abinci wajen kudi ne dai muka dan ainihin rage saboda mu dan fada da abin yanda kowa zai dan abin nan amma wajen abinci yanda kika saba ba da haka nan za a ba kowa insha Allah rabi
kamar rajistan na marayu nawa ne kuka yi gidaje nawa ne
na muna da rajistan gidan marayu kamar abin da kai misalin gida 700 wanda ke gare mu amma yanzu ina ganin wannan karin kusan rabi ne za su samu rabi kuma sai mu tarbi gaban insha Allah ta'ala akwai bayan sallah ban wake wani abin shigo ko kuma zuwa sallah ba insha Allah ta'ala
kuna samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyi ko masu kuɗi
eh alhamdulillah tallafin da muke samu ne cikin garin Maradi amma daga gefen gwamnati gaskiya kan muna da jira da insha Allah ta'ala
tsarin da kungiyar ta yi tare da tikiti ga uwaye matan da ke kula da yawan ra'ayansu ga waɗansu matan daga ciki
alhamdulillah ni dai wan gauri sai dai in ce salatu annabi saboda na samu masara na samu hatsi na samu turma a tanwa kuma na taba samun kuɗi kenan dan haka sai in ce Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya biya masu ba mu ubangiji Allah ya ƙara masu
ke marayu nawa gare ki
marayu na ina da guda uku ƴan mata
duk in muka zo muna samu cikin sarautar ubangiji na samu hatsi Allah saka da alkhairi Allah ba da lada muna samu kuɗi muna samu masara a sallah muna samu nama duk ana ba mu komi inda aka taimako cikin sarautar ubangiji ana ba mu
yanzu ke akalla kina da maraya nawa
ina da maraya guda hudu mace uku namiji daya
kun ga taimako kika dogara ko akwai inda ke samu
eh to akwai inda muke samu amma dai na dai alhamdulillah muna samu gaskiya
kowa taimaka ma wani Allah na taimakon sa Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar
Sai zaku goma na cewa karfe 11 ne da minti 16 wato agogon Washington DC kenan hudu kenan da minti 16 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma muna tare da Pastor James Wilson mai kula da makarantar yara pastocin EMS dake aiki a ƙauyuka. Wakilin Iliya Kure da ya samu zantawa da shi ya nemi sanin sirrin nasarar tsarin ilmantarwar da ake amfani da shi a makarantar yaran EMS wanda ke taimakawa yaran da aka dauko daga karkara iya karatu cikin karamin lokaci sai ya bayyana cewa
gaskiya wannan ikon Allah ne na daya zamu yi magana akai na biyu kuma wannan sabar SE program nan yana sa yaro yayi tunani da kansa kuma malamin sai dai dan irin mara masa baya yana tunashe shi wannan D on irin hakan nan yaron ya biya gane da wuri are zai kware rike a kwakwalban shi duk inda ya gani zai iya tunawa
to wani hanya ne wannan makarantar ya zama to kaman makami na aikin bishara
makarantar ba dukkan su bane suke da zuciyar yin bishara nan gaba amma dai yawancin su suna sha'awa kaga dalilin kafa wannan makarantar yawancin mutanen da da suke irin aikin EMS din sun so mu barin aikin ne idan saboda sun gan yaran su suna ci baya maimako su yi gaba ana almasali inda na zauna Bauchi kafin station dina a Kangaran Hanani akwai wani reverend da ya zo na gun shi ma dan EMS ne yana da ƴaƴa 10 ina gani dukkan guda 10 ba wanda ya wuce primary ba turanci ba komai amma sai da matar ta kwashi manyan guda 5 ta gudu da su aka zauna wata 1 2 3 har 8 ba ga matar ta dawo ba tace idan ƴaƴanta suna ci baya ƴaƴan wasu suna gaba ita ba za ta koma ba to kaga duk wa'annan yana cikin ababen da suka sa aka zo aka kafa irin wannan makarantar idan a carbiya da wa'annan yaran a kuma tallafawa iyayensu su samu inda ƴaƴansu su ma za su samu su yi karatu
To amma da aka kafa ire-iren wayannan makarantun kace guda uku an samu sauyi ko ko saukin masu barin aikin missionary din kenan?
An samu sosai.
Ta yaya kuka sani?
Yawanci suna nan sai dai masu son kudin su dai ya karu su ne suke tunanin bari, amma dai yawanci suna nan sun amince da abin da ake gudanarwa a nan.
Kai ne baban yara a nan, ya kake ji da yara, ya tarbiyyansu da dai sauransu haka?
To gaskiya Allah ne yake taimako. Kaga dukkansu sun fito daga gida daban-daban, kuma dukkansu dabi'an da suka koya a gidajensu daban-daban. To in suka zo nan an dinga rigima kenan a junansu. Amma abun mamakin bayan sun zauna wata ɗaya wata biyu sai ka ga sun dawo suna zama kamar ƴan uwan juna. To shine murnan da mu muke samu a nan, don mun ga yaran suna dawa su zama kamar ƴan uwa, suna kula da junansu.
Ina ne ya kamata ekwa ta ƙara ƙarfi musamman a ire-iren wayannan makarantu?
To nan dai muna da rai da bukata. Idan ka ga nan wannan makarantun ba za ta iya kwasan yara fiye da 100 ba, idan saboda ba mu da gun kwanansu da za mu ajiye yara 100 su kwana lahiya. Idan saboda haka ekwa ta tallafa mana ta inganta wannan gun, yanzu za mu iya kwasa. Ka ga yawancin yaran nan guda ɗaya ake ɗauka kowanne gida. To kaga yanzu mutum da yake da 'ya'ya biyar ka ɗo masa guda ɗaya, ai ba kai mara komai ba, huɗun nan mai za su yi? To kaga irin aka in aka buɗe wannan gun, zai zamana cewa mutum mai 'ya'ya biyar ya kawo guda uku ko huɗu, abun ya zama mar da sauƙi, kuma zai ji daɗin aikin da yake, kuma zai ga yaransa suna bunƙasa suna girma, kuma dukkansu burinsu su ga yaransu sun fi su. Idan babu baban da yake so yaransa ya zauna ƙasa da shi.
Gwamnati fa?
Ai gwamnati, to gwamnati mu ba mu da abin cewa gwamnati, sai dai in suka kalle mu da irin idan rahama shi kenan.
To amma idan za ka kira ga gwamnati don taimako, wani taimako za ka bukata?
Ai za mu buƙaci gwamnati taimakon da za ta yi mana, ta sa mana ruwa borehole, muka samu ruwan sha sosai a nan, kaga zai zamana abu mai kyau. Amma ba mu da ruwan sha an mana tono can, yanzu ya kai shekara biyu kenan ba gama hada.
Haka yake, nan kuma za mu yi sallama da Pastor James Wilson mai kula da makarantar yaran fastocin EMS da ke aiki a ƙauyuka. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinsa da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya taimaka wajen nasarar shirin, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Kamar Allah alheri, ina miki fatan alheri kema. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da sakon Adamu 25 Unguru da ke jihar Yobe, wanda ya ce, na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi ɗan Marai Jos, wanda Allah ya wa rasuwa jiya. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Mu ba an tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani, albarkacin wannan wata mai albarka. Sai sakon Aminu ɗan Kaduna Amanawa, wanda ya ce ya kamata gwamnatin Kaduna ta janye soke tallafin abinci na buɗe baki ga mabuƙata da ta yi, kasancewar yawancin talakawa ba su da ƙarfin siyan kayan buɗe baki, sun dogara ne da irin wannan shiri da gwamnatocin jihohi ke yi. Assalamu alaikum VOA. ku bani dama na mika sakon ta'aziyya ta ga iyalan marigayi Alhaji Adamu dan Maraye Josu wanda Allah ya ma cikawa jiya. Da fatan Allah ya ba iyalansa juriyar wannan rashi, amin, inji Ubale Yawo Zangon Daura. Shi kuwa Kabiru daga Sokoto cewa yi ina kiran musulmai da kristocin Najeriya da cewa ya kamata a tashi tsaye wajen yin addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan Boko Haram a Najeriya. Sai sakon Yahuza Sahabi dan Daida Kamba wanda ce dan Allah ku mika mun sakon ta'aziyya ta zuwa ga ƴan uwa da iyalan marigayi dan Maraye Jos. Allah ya ji kansa ya masa rahama, amin. Rashin yanke hukuncin ba sani ba sabo ne da kuma mun Najeriya ba sa yi idan an kawo musu barayin shanu. Shi yasa barayi suke ci gaba da satar shanun jama'a ba kakkautawa, inji Abubakar Lawal gidan dan maye a Jargaba. To kafin mu sallama da ku, ga Jummai Ali ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ƙungiyar 'yan yakin sa kan Somalia ta Al-Shabab ta kai hari Gini ko kuma sansanin hukumar leƙen asirin ƙasa a Mogadishu, babban birnin ƙasar, ta kashe wani jami'i da kuma raunana wasu biyu. An fara kai su maman a kan sansanin hukumar leƙen asirin a yau Lahadi ta hanyar ƙaddamar da harin ƙunar baƙin wake na mota. Hukumar da ake cewa NISA a takaice ta faɗa a wata sanarwa cewa sojoji sun samu nasarar daƙile su maman, kuma babu wani gininta ko kuma sansaninta da aka kutsa. Wakilin ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice a ƙasar Burundi, Johannes Wedenick, mai barin gado, ya ce harin da aka kai wata makaranta a Bujumbura, babban birnin Burundi, a makon jiya bala'i ne da bai kamata a ce ya faru ba. Jiya Asabar, Johannes Wedenick ya faɗawa muryar Amurka cewa harin gurnetin da aka kai makarantar Day of the African Child da ya raunana wani matashi ɗan shekara 15 da haihuwa, hari ne da aka kai a kan wurin da ya kamata a kodayaushe yana zaman inda ake kare lafiyar yara. Ƙungiyar UNICEF ta ce bai kamata rikicin siyasar Burundi ya hana a kare yara ba, waɗanda au aka kashe su ko kuma aka kama su, kuma su ne suke ci gaba da fuskantar barazana. Yau Lahadi, jami'an ƙasar Afghanistan suka tabbatar cewa wani bam da aka ɓoye a gefen hanya a lardin Helmand ya kashe aƙalla farar hula 19, ciki har da yara 9. An ba da rahoton cewa waɗanda harin ya rutsa da su suna arcewa fafatawa da ake tsakanin jami'an tsaron Afghanistan da mayakan ƙungiyar Taliban a gundumar Marja da ke kusa lokacin da motarsu ta taka nakiyar da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Kamfanin dillancin labaran wato Reuters ya ba da labarin cewa yaran da aka kashe ba su kai shekaru 5-5 da haihuwa ba. A arewacin Afghanistan kuma jami'ai sun ce 'yan tawaye 'yan Taliban sun mame wata muhimmiyar gunduma a jiya Asabar. Hukumomi sun ce mame gunduma Chandara da 'yan tawaye suka yi ya ba su nasarar mame babban birnin lardin Kunduz. Yau Lahadi rana ce da ake karramawa da kuma jinjina wa iyaye maza a nan Amurka da ake cewa Father's Day. Rana ce da ake bikin tunawa da irin gudunmawa da iyaye maza ke bayarwa musamman ga rayuwar 'ya'yansu. Galibi iyalai kan yi bikin wannan rana ta hanyar kai uba liyafa cin abincin dare da kuma yi masa kyauta. Masana tattalin arzikin Amurka sun ce Amerika kan kashe fiye da dala 100 million duk shekara wajen sayawa iyaye maza wani abu a wannan rana.
To Jummai, ina ga ana ɗaga mana hannu masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau baki ɗaya. Sai dai da izinin Allah gobe za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Jummai Ali da Yemi da ya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Voitek wanda muke kira zanga-zanga. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a sha ruwa lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.